To jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Roma da Zalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma shi za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum Ibrahim ka almasihi garba ne da baba ya ku mai keri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 28 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa an zargi gwamnatin jihar Kaduna da shirin ciwo bashi mai yawa saboda ta samu kudin yin kamfe a zabe mai zuwa. Wai haka ne gwamna?
Wallahi tallahi billahi ba za mu dauki kudin gwamnatin jihar Kaduna mu yaki neman zabe.
Kamar kowace ranar Alhamis Usman Kabara na tafi da shirin sana'a kasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas daga Ghana zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Ga cikakkun labaran duniyar. Al'ummar kasar Liberia na ci gaba da jiran sunan mutumin da zai zama sabon shugaban kasar su a daidai lokacin da jami'an hukumar zabe suke ci gaba da kirga kur'un da aka jefa a zaben baya-bayan nan na raba gaddama. Tsohon zakaran kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai su ne suke fafatawa wurin gadin ɗayan su ya gaji shugaba Ellen Johnson Sirleaf wace take kare wa'adinta na biyu da kundin tsarin mulki Liberia yarje mata. Duk da cewa hukumar zabe ta Liberia ta faɗa a shafin Facebook cewa watakila a yau Alhamis za ta bayyana sakamakon zaben, tuni George Weah ya bayyana ibadinsa cewa shi ne zai lashe zabe.
I know that I'm going to win. I'm not associated with losing. So
ina cikin murna kuma ina kirin zato ni ne zai nasara ba ni da wata alaka da rashin nasara. Ina karfafa zaton samun nasara kuma zan lashe zaben. Masu lura da yadda aka kada Qur'an waɗanda suka hada da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sun zagaya rumfunan zabe daban-daban kuma dukkan alamu sun nuna cewa an gudanar da zaben ba tare da fuskantar matsaloli da yawa ba. Game da wanda ake jin shine zai lashe zaben kuma tsohon shugaban Najeriya ya ce
so one person must win, that person is in Liberia, the person who loses also
dole dan Liberia mutum guda ne zai nasara kuma wanda zai nasara dan Liberia ne haka shi ma wanda za a kayar dan Liberia ne don haka ba zance nasara ko rashin nasara bane. Idan kai nasara kai murna amma kai murna da kowa saboda ka zama shugaban kasar baki daya. Idan kuma an kayar ka to ka dauki kaddara kamar namiji. Masu sukan lamirin Boakye dan shekaru 73 da haihuwa sun ce bai wa kasan komai ba a matsayinsa na mataimakin shugaba Sirleaf. Su kuma masu sukar Weah mai shekaru 51 a duniya sun ce ba shi da cikakkiyar kwarewa a harkar siyasa da kuma gudanar da mulki.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa wani hari ta sama da aka kai a Somalia a jajibirin Kirsimati ya kashe mayakan Al-Shabaab 13. Rundunar haɗin gwiwar Amurka da Afirka ta ce gwamnatin Somalia ta taimaka wurin shirya wannan farmakin a arewa maso yammacin Kismayu. Rundunar ta ce farmakin ya auna 'yan ta'adda ne yayin da suke shirin kaddamar da wani hari a kan sansanin sojan Amurka. Amma sai aka yi sa'a sojojin wata ƙasar da Amurka ke ƙawance da ita suka ruguza aniyarsu. Da farmaki daga jirgi mara matuƙi kuma ya kashe akalla mutane 13 inji kwamandan rundunar sojojin na yankin Somalia a hirarsa da muryar Amurka. Amurka ta kai farmaki ta sama akan Al-Shabaab sau 30 a cikin wannan shekarar, ciki har da amfani da jirgi mara matuƙi da ya auna sansanin horar da mayakan 'yan ta'adda a watan da ya gabata kuma ya kashe 100 daga cikinsu. Wani babban hafsan sojin Somalia ya faɗa a jiya Laraba cewa sama da mayakan Al-Shabaab guda 20 ciki har da ƙananan kwamandoji biyu sun mika kansu ga rundunar Somalia a cikin makonni biyu da suka wuce.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugu ɗan adawar Rasha Alexei Navalny ya nemi mutanen Rasha su shirye wata gagarumin zanga-zanga a fadin kasar baki daya a ranar 28 ga watan Janairu mai zuwa domin bada goyon baya ga kaurar cewa zaben kasar mai zuwa. Navalny ya kira ga wato a gudanar da zanga-zangar ne a jiya Laraba ranar da shugaban kasar Vladimir Putin ya gabatar da sunansa a matsayin wanda zai sake shiga takara a zaben shugaban kasa na gaba. Kuran jin ra'ayin jama'a ta nuna akwai yuwuwar Putin zai sake samun nasarar samun wani wa'adi na mulkin shekaru 6 idan aka gudanar da zaben a ranar 18 ga watan Maris na shekara mai zuwa. An haramtawa Navalny shiga takara ne saboda hukuncin daurin talala da aka taba yanke masa. Abinda yace an yi masa kage ne. Yace Putin wanda ya kwashi shekaru 17 a matsayin shugaban kasa ko prime minister ya dade kan mulki. Sai dai kuma kasashe masu kawance da Rasha suna yabawa Putin da maido da martabar kasar da kuma inganta matsayin kasar a shugabancin duniya wurin.
Jama'a, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Fara yada zangon a Kaduna garin gwamna, inda wasu gaggagen yan jam'iyyar APC mai mulkin jihar suka shiga rigimar cikin gida a kan batun Cubashi Isa Lawal Kara gare ka.
Da alamu da yanzu tsuguna ba ta kare ba game da rikicin cikin gidan da ya taso cikin jam'iyyar APC kan ciwo bashin da gwamnatin jihar Kaduna ke son yi. Domin kuwa a yayin da gwamnan jihar Kaduna ke cewa ana gab da karkar komai don ciwo wannan bashi, shi sanatan shiya ta biyun jihar Kaduna da ke shugabancin kwamitin da zai amince a ciwo wannan bashi a majalisar dattijan tarayyar Najeriya ya ce akwai sauran aiki ja. Da yake wani gani da manema labaru na karshen wannan shekara ta 2017, gwamna Malam Nasu Ahmed Rufai jihar Kaduna ya baiwa al'umma tabbacin cewa za a samu wannan bashi da gwamnatin ke nema.
A shekara mai zuwa idan Allah ya yarda, wannan rance da bankin duniya suka bamu na dala miliyan 350 zai samu kashi daya daga cikin hudu na kudin, saboda haka zamu samu kayan aiki insha Allah. Akwai wayanda suke iyakan kokarin su tabbatar ba a samu kudin nan ba domin siyasa, domin a ganin su idan muka samu wannan kudi in muka yi aiki abinda suke neman ma kansu. Wasun su suna son su yi gwamna, suna ganin in muka yi wannan aiki ba za a saurare su ba, amma wannan tunani ne na mugunta ga al'umma.
To ko ina da daidaitun da ake cewa gwamnatin jihar Kaduna na son karbo wannan bashi ne don ta amfani da kudaden wajen yakin neman zabe?
Wallahi tallahi billahi ba za mu dauki kudin gwamnatin jihar Kaduna mu yaki neman zabe, domin mutanen da suka ba mu goyen baya a da da taro da cici har muka samu muka kada gwamnati mai ci wanda ta dauki kudin ta yaki neman zabe, amma Allah ya kwaci shugabancin ya bamu. Suna nan za su taimaka mana, ai an ba mu kudade da dama, an ba mu kudin Paris Club sau nawa. Ina kira ga al'umman jihar Kaduna su je su tambaya sauran jihohi me aka yi da kudin, su zo nan jihar Kaduna su duba a ƙasa me muka yi da kudin. Wallahi tallahi ba abinda za mu yi da kudaden nan banda gyaran makarantu, asibitoci, hanyoyi da sauransu yadda muka saba abinda muke yi kenan tunda muka zo. Ko babu kudin, ko da akwai kudin, muna nan mu rufe nan mu maka nan don mu yi musu aiki.
Wannan goye ayyukan da ba a karkare ba akan wannan bashi da gwamnatin jihar Kaduna ke jira dai bi hana aka ji sanatan shiya ta biyun jihar Kaduna. Sanata Shehu Sani da ke shugabancin kwamitin da ke kula da bashi a majalisar dattijan tarayyar Najeriya na tabbatar da duniya sai ya tantance ba.
Wannan bashin fa in aka ci za a shekara 40 zuwa 50 ana biya kowane shekara. Shin bashin da za a ci a zo ana biya har bayan ranka, har bayan wanda ya anshi kudin, har bayan wanda suke kan gwamnati yanzu gobe, shin ko bai kamata ya kasance kamin a yadda da shi an tabbatar da gaskiyan wannan abin da za a amfani da shi ba? Duk wani wanda zai iya cewa ni na hana a bada bashi, na hana dan sai na tabbatar da abin da za a yi da wannan kudi na tabbatar da inda za a biya wannan kudi na tabbatar da kuma cewa an san wannan kudi ba zai sa jama'a gaba daya cikin akuba da bala'i ba saboda haka dole ne in tabbatar da wannan abu kuma zai dauki lokaci in na tabbatar in naga cewa ba zai zama ma mutane matsala ba kuma akwai ayyuka da gaske da za a yi to zan ga ma majalisa ne ita za ta ce to ta yarda ko bata yarda ba
dama dai tun kafin maganar wannan bashi akwai takun saka tsakanin dan majalisa da jan tare Najira na Shiya ta bin jihar Kaduna tana takwamar Shehu Sani da kuma gwamna Malam Nasir Ahmad Ɗan Rufa'i dukko da yake dukkanin su ƴan jam'iyya guda ne ta APC a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
ana turka turka saboda kudi kaka ne dan dan janye wando dan saboda kudi ana ma kai naushi saboda
Allah ya sauki kuma a gaida na Ikara kafin mu ci gaba ga wannan da marigayi Muhammad Wardi yanzu kuma bari mu kauce gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zamkatawa
mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a wannan mako zamu tattauna ne tare da shugaban kungiyar guragun jihar Kaduna wanda zai fada mana shin menene ne suka sa a gaba musamman kasancewar yana daya daga cikin waɗanda suke da bukata ta musamman sannan kuma yana harkar siyasa inda ya zayyana mana dalla dalla yadda suke san rayuwar su ta kasance a siyasar gaba mai zuwa na maganan zabe da ke tafi a Najeriya a shekara ta 2019 saboda haka sai a biyo ma cikin shirin assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
to dawa muke magana cikin shirin na kasa ba kasawa ba yau
to kuna magana da comrade Ridwan Muhammad Abdullahi shugaban kungiyar guragu na jihar Kaduna kuma coordinator na arewa maso yamma na kungiyar na kasassu a jam'iyyar APC
to barka da warhaka mallam Ridwan
to barkanku da saduwa barkanku kuma da tsara
amin
amin kuma wannan lokaci ya barka
dama wancan ɗan lokuta da suka gabata an yi ranar mutane masu bukata ta musamman 3 ga watan
December haka
yawa to an yi wannan rana ta maganar yanda rayuwar mutanen da suke da bukata ta musamman take me ya kamata da mai da me shin yaya abin yau kana a Najeriya
wato bari in fara da mu nan Kaduna
yawa
Kaduna mun dauka sabon salo shekarun da suka gabata mukan hadu ne mu yi shagugula mu yi bukukuwa dan wannan ranan amma a wannan karon an samu sauyin da aka samu shine akwai waɗanda suka yi fice wajen jagoranci akan al'amuran mutane da suke da bukata ta musamman ko kuma na kasa.
Mm.
Hukumar gudanar da na kasa sunna na jihar Kaduna sun kira su sun karrama su. Su tsara jinjina musu dan su bada karfi wajen sauya rayuwar mutane masu na kasa a nan jihar Kaduna. Bantin haka akwai dan tallafi da suka ba mu waɗanda suke da sana'a. Kaman masu wanda ya kama suna shumeka ne dinki ne da sauransu. Sai suka ba su wannan sana'a suka nuna cewa ya kamata a ajiye batun shagugula a zo a san yadda za a inganta rayuwar mutane masu bukata ta musamman a jihar Kaduna. Kuma a nan suka yi alkawarin cewa daga wannan shekaran abubuwan da za su dinga yi kenan. Wannan abin da ya faru a jihar Kaduna kenan. Amma a ƙasa banda wata cikakkiyar bayani da aka yi akan ranar mutane masu bukata ta musamman. Wannan karon da gaskiya an samu akasi ba kaman sauran shekaru wanda muna mukan mukan kasance a wajen wannan shekaran.
To to zaka iya mana hasashen menene kake ganin babbar matsala?
Wato kamar yadda muke bayani kullum Mallam Kabara, da daya babban matsala babu doka a Najeriya. Kuma babu inda kundin tsarin mulkin Najeriya yayi bayani karara akan yadda za a sauya ko kuma za a shigar da mutane masu bukata ta musamman akan al'amuran yau da kullum. Kaga wannan yana daya daga cikin matsalolin da muke fuskanta. Yadda har yanzu da nake maka magana nan, wasu gwamnatocin da wasu al'umma ba su yadda cewa akwai rawa ko kuma gudunmuwa da zamu iya takawa a kasanmu Najeriya ba. Su babban cikas da muke fuskanta kenan a wannan kasa.
Kalubale da na kasa su suke fuskanta a Najeriya wanda kasashen duniya an riga an wuce wurin, ko Amurka sun dade kafin su samu dama da samun doka kamar akai wannan Disability Act din anan. To amma duk da wahalar da suka sha yanzu ta zama tarihi. Anya na Najeriya akwai alamar wata ran za ta zama tarihi kuwa.
Zaben 2019 kusan gaskiya a shirye muke, abinda ya kama makati, kurame, kutare, kusan a jihohin da nake gaya maka kusan kowa ya shirya za a shiga jam'iyyu daban-daban a tabbatar da an dama da mu. Muna ganin haka in Allah ya sa wasu daga cikinmu suka kai, to akwai yiwuwar za mu yi jagoranci wajen wannan kuduri ta samu haske
ta shiga.
Ba samu karbuwa ta samu shiga. To kaga akai haka zai nuna cewa lallai mun samu gurimi a ƙasarmu Najeriya, waraka insha Allah.
To amma yanzu za ka ga cewa akwai wanda a masu mulkin Najeriya, misali kamar gwamna na Almakura na Nasarawa kenan ko, yana da bukata ta musamman a jikinsa gashi har ya zama gwamna da sauransu. Shin akwai wani abu da kuka gane cewa zaman shi gwamna ya yi amfani?
Wato akwai yanzu haka da nake maka maganan. Shugaban kasa zai shiga zai je Nasarawa akan kaddamar da wasu aikace-aikace wannan sabon shekaran da zamu shiga. Cikin ayyukan akwai hukumar gudanar da nakasassu, kuma karantar nakasassu wanda kusan za ta iya gogayya da wasu makarantun na nakasassu na duniya. To ba ɗaya daga cikin nasaran da zamu iya nunawa cewa namu ya kai wannan guri, kuma an samu canji ba kaman abin da ake a baya ba. Na biyun sa akwai wasu daga cikin masu bukata ta musamman da suka samu kamin siyasa. Dan bambantawa ni kaina wancan wa'adin sa na kasance a wata hukuma ya bani mukami mu siyasa. A wata hukuma anan jihar Nasarawa. Sannan akwai wasu kurame da sauransu, kuma a jihar Nasarawa ne aka samu gurguma ya zama permanent secretary duk a wannan lokacin. Kaga muna iya cewa an samu sauyi akan wasu jihohi da suke kasan nan musamman a arewa.
Ko in kuka fito takara, menene kuke ganin babban abin da ya kamata ku mai da hankali akan nema, wani irin mukami kuka damu da shi?
Wato babban mukamin da ya kamata shine akan majalisu, abin da ya kama daga jihohi da tarayya. Dan nan ake yin dokoki, nan ake yin dokokin da zai iya sauya rayuwar mutane ba ma ta bukata masu bukata ta musamman ba, ilahirin jama'a kasa gabaki daya. In aka samu wannan misali a ce duk majalisan dake tarayyan nan na kasanmu jihohinmu 36, a ce kowace majalisa zalla akwai masu bukata biyu ko uku a kowace majalisa. Kaga ina ga kowace jiha za a iya samun doka zai inganta rayuwar mutane masu bukata ta musamman kamar yadda wasu jihohi yanzu haka ma sun fara.
Ta yaya za ku yi ku tantance, to misali mutum na gari a cikin kudin wanda za ku tura don kar kuma ya je ya lashi roman demokuraɗiyya ku ji tsit?
Wato kasan muna da kungiyoyi. In mutum misali a ce kurma ne ko makaho ne ko rugu ne, dole ne ya kasance a ɗaya daga cikin waɗannan kungiyoyi. Kuma duk mutumin da kaga har ya kai ya yi fice da zai takarar siyasa, su tabbas ya taka rawa a kungiyar sa wanda an san in yaje wajen ba zai ba mu marada kunya ba to kaga nan muna iya kusan wannan ya zama auzin da zamu yi auna dumbubin mu da za su fito su yi takara a mukamai daban-daban
to amma yanzu idan aka gama siyasar aka samu kuka samu irin wayannan abin da kuke nema na kujeru da matsayi babban abu daya me kuke ganin za ku sa kungiyoyin ku su jawo hankalin wayanda suka ci akai babban abu guda ɗaya da za a fi kuke son ku ga za fara tafiya
wato kaga wannan majalisun da in Allah ya kaddara muka je ba mu kadai bane kuma ba bukatar mu ne kadai ya kai mu ba wajibi ne akwai abin da za a yi za a yi ba ni gishiri in ba kaman da sauran wakilan suna da bukatun su mu ma muna da bukatocin mu za a zo a auna ne menene in aka yi zai shafi al'umma gabaki daya sannan menene in aka yi mu masu bukata ne ta musamman zai shafi mu
kai tsaye
kaga kasance mu a gurin ya zama wata dama ne da zamu iya cudanya da goyayya da sauran yan majalisu abokin mu abokan mu don mu nemi hadin kansu akan abin da ya shafi mu
tun daga ku a wurin to sai mu ce Allah ubangiji ya bada sa'a kuma da abin da ake ciki zamu ci gaba da bibiya mu ji har zuwa lokacin da za a yi zaba mu ji ana an fito suwa suka fito mu ta tattauna da su mu ji saboda su gaya mana me za su yi in sun isa wurin
insha Allah sai dai mu yanzu zan yi amfani da wannan damar in kira ga jam'iyyun siyasa
yawa to yi
wasu jam'iyyun siyasa yanzu haka muna da jam'iyyu sun fi 50 a kasar nan ya kamata yadda suka yi kokarin ba ma mata da matasa gurbi taka rawa a kowace mataki tuna da cewa akwai mutane masu bukata ta musamman adadin mu kusan miliyan 25 a kasar wanda yau muka iya hada kai ma za mu iya fitar da shugaban kasa ko kuriyar da ya kawo mu shugaban kasa nan yanzu bata wuce miliyan 15 ba to shi za mu ke kira ga jam'iyyun siyasa dinga la'akari da mu akan tsare-tsare
to da fatan sun ji kuma za su yi amfani da wannan kira naka malam
to man
kabara
na gode Allah saka
da alheri to malam Rulanu muna godiya sosai da ka samu damar lokaci ka tattauna tare da mu sai kuma in Allah ya kai mu wani lokaci zamu sake waiwayarka a madadin duwayen da suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lagos Gresham da take hada mana sauti Usman Nahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya
haka ne kuma a gaida abban su boss yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar
zamu so mu sharhin jaridun na yau ne da jaridan Ghanaian Time wadda babban labarin sake nan cewa rundunar hadin kan nan na aiki da cikawa sun koka game da irin tarar da ake cin wadanda aka sama suna gudanar da hakan madina ta barauniyar hanya jami'ir MPP da ya ci a ce ta kokarta fiya da yanda ta yi a shekara daya jaridar ta ce tsohon mataimakin shugaban kasa Kusemi Sa'ata ne ke zargin gwamnatin Patriotic Party ga yadda tafiyar da tattalin arzikin kasar sai kuma wannan labari har yau a jaridar ta Daily Graphic ubangiji Allah ka albarkaci kasar haihuwar mu Ghana jaridar ta ce shugaban kungiyar yan jaridin kasar Ghana Alfred Monini ya gabatar da wannan addu'a wanda yake isar da fatan alheri a wannan lokaci na bukin Christmas da kuma sabuwar shekara ga takwarorin sa jarida. Ita jaridar Ghanaian Times majalisar gargajiyar Akwafim ta kafa wani kwamitin magance matsalolin sarauta. Jaridar ta ce wannan majalisa ta gargajiyar Akwafim ta kafa kwamiti mai membobi mutum 7 domin magance matsaloli na sarauta. Labari na gaba a cikin jaridar Ghanaian Times shine shugaba Muhammad yayi kira da a samu zama lafiya a Liberia. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama wanda shine jagoran rukunin masu lura da zabe a kasar Liberia na kungiyar ECOWAS ya sadu da ƴan takara guda biyu da ke takarar shugabancin kasar inda yayi musu magana da su yi da tako NDC Bata Adawa da Ropal. Jaridar ta ce organizer na kasa na jam'iyyar National Democratic Conference Kofi Adams shine ya bayyana haka cewar jam'iyyar NDC komai kalazaratan bata adawa da baiwa al'umman kasar Ghana dake kasar waje damar kada zabe yayin yin zabe na kasa. Da wannan sharhi muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, tashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Ridwan Allah, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sunana Alhaji Laila Abubakar Bodinga daga Sokoto, Nigeria. Asali ne yayi sai akwai mai game. Yore Hausa, a isan min da sakona ga lahirin ɗan Najeriya, musamman ga shugaba Muhammadu Buhari, na dangane da yarin shi Yusuf wanda ya samu hadarin mashin a babban birnin tarayya Abuja. Muna jajanta ma Muhammadu Buhari da al'umman Najeriya gaba ɗaya da dukkan wasu iliyoyi sun kawo rutsa cikin wanga hadari Najeriya gaba ɗaya, na game da Allah shi sauƙaƙa musu shi ba su lahiya ba da jihar hankuri wannan tulagi da ya shigo. Da fatan Allah ya doke mana bala'i Najeriya ga mu 'yan Najeriya gaba ɗaya. Allah ya sauwaka. Nagode.
Assalamu alaikum BOA mai magana Andras kana gasuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan yi kira ne ga gwamnatin Najeriya tare da gwamnonin jihohi tare da jami'an tsaro na ƙasa gaba ɗaya, ku yi wa Allah da Annabi ku kyautata wa tsaro don tsaro shi ne ci gaban ƙasa. Wannan sake jama'a da ake yi a addaji Najeriya kuma ko ina kowane sashi ana samun irin wannan. Gwamnati ya kamata ta magance wannan abu don mutane suna cikin halin kasalikaye da halin firgita.
Assalamu alaikum sashi Radio America. Zan gaisawa zuwa gare ku. Sunana Shugaba Iliya mai Santi da shayi da cin kasuwa a zancen da ya tare a Najeriya. Hakikar yawan garkuwa ga mutane a kasan nan a kusa ya kamata gwamnati ta zagi ne a ga talalle ta za kallo duk wanda suke da hannu a cikin wannan alhikin ɗauka da mutane. Haka ya kamata gwamnati ta zagi ta za kallo mutanen da ya kamata duk wanda suke da sadu da ba. Kuma mu ma ya kamata mu sa idanu a kirkin kan ilimin ba ta gani duk wanda ya gani ne kawai sai ka kai kuka ga yama 'yan tsaro sun zo lalle kan a wannan sun tafi da.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Haruna Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah ala kulli hal. Hakika mun ji daɗi da manyan dillalan man fetur na wannan ƙasa ta mu suka ba da tabbacin cewa insha Allah nan da wani ɗan lokaci ne zuwa za a kawo ƙarshen matsalolin mai da ya zama ruwan dare a sassan ƙasar nan.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Sama da 'yan sandan kasar Puerto Rico 2000 ne suka kira ma'aikatunsu suka nemi hutu saboda sun ce ba su da isasshen lafiya a ranar Christmas yayin da suke huskantar matsalolin rashin samun biyan albashi na ƙarin lokacin aiki da suke bin hukumomin ƙasar wacce take ta shafa ma da mahaukatar guguwar Irma da Maria a cikin watan Satumba. Rahotanni daga babban birnin Puerto Rico San Juan a wannan mako na cewar wasu yankuna sun huskanci ƙarancin tsaro inda 'yan sanda uku kawai suke kula da garuruwa hudu a lokacin hutun yayin da ake ƙara samun matsalolin tsaro a garuruwa da ba su da wuta. A daidai lokacin da tsibirin ke kokarin farfadowa daga iskokin guguwa da suka afka masa, hukumomi sun ce 'yan sanda sun yi aiki na tsawon awa 12 zuwa 16 a duk rana domin cike gurbin 'yan uwansu da ba su fito aiki ba don sace-sace daga musamman masu satar injinan wuta na janareto. Al'ummar ƙasar Liberia suna ci gaba da jiran samun sunan mutumin da zai zama sabon shugaban ƙasarsu a daidai lokacin da jami'an hukumar zaɓe ke ci gaba da ƙirga ƙuri'un da aka jefa a zaɓen baya-bayan nan na raba gardama. Tsohon zakaran ƙwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakye su ne ke fafatawa.
To ma sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma baba Yakubu Ebi da ya taya ni da wannan hadamin sautin Solomon Abo da injiniya mu na wannan lokacin Khalid ni naku Ibrahim Salmu Sigarba ke cewa sai fa anjima.